بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ما هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya ƙaddara haɗuwarmu a wannan rana ta Laraba ta kuma 27 ga watan Juma'a al-Ula a wannan shekara ta 1439 kuma daidai da 14 ga watan 2 a shekara ta 2018 miladiyya. Wannan ɗaya ne daga cikin masallatanmu da ke nan cikin Kwakwangu a cikin garin Nina. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙaddari za mu haɗu da ƴan uwa mu yi magana a kan ɗaya daga cikin abubuwan da suka shafi addininmu na Musulunci. Kuma wannan ba ƙaramin falala ba ce da kuma ni'ima da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi mana, da muke fata Allah Maɗaukakin Sarki ya karɓa mana wannan haɗuwa da muka yi. Allah ta'ala ya sanya ta zama haɗuwa ta alkhairi, kuma ga mu a masallaci ɗakin Allah haɗuwa za ta zama haɗuwa a kan addini na Musulunci, domin shi ne karɓaɓɓen addini ɗaya kenan. Sannan kuma a cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah subhanahu wa ta'ala, kun ga akwai alfarma ta haɗuwar ita karan kanta, da duk inda mutum ya kasance majalisi na ilimi akwai haƙƙi na musamman a kansa. Sannan kuma ga shi a masallaci, kun ga akwai kuma adab na zama a masallaci kenan. Kuma dukkanin karatu da aka yi shi a masallaci za a ga ya ɗara wanda aka yi a wajen masallaci. So yanzu da haka wannan lokaci da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haɗa mu a shi, muna roƙon shi da ya sanya mana albarka a wannan lokaci, ya sanya haɗuwa ce haɗuwa da za ta zama sanadiyar shiganmu gidan aljanna. Za mu yi magana ne a kan abin da ya shafi mu'jizatun nabi sallallahu alaihi wa sallam, mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Idan aka ce mu'jizatu, jam'i ne na mu'jizatu. Idan aka ce annabi aka yi shuru, yana komawa ne zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ma'ana inda za ka ce mu'jizozin annabi, za a yi magana a kan abin da ya shafi mu'jizozin annabi sallallahu alaihi wasallama, mai sauraro yana fahimtar annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Duk da cewa ba shi ne farkon annabawa ba, ba shi ne na biyu a annabawa ba, ba shi ne na uku ba, ba shi ne na hudu ba, asali ma shi ne khatimun nabiyyin, shi ne cikamakon annabawa. A annabawa shi ne na ƙarshe baki ɗaya ta ɓangaren zuwa kenan, ta ɓangaren falala kuma shi ne mafificin falalarsu baki ɗaya. Kafin mu tsunduma cikin magana tamu kan abin da ya shafi mu'jizozi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana da kyau a ce mu ɗan yi shimfiɗa kamar haka. Shimfiɗa ta farko shi ne a kan babban abin da ya haɗa mu. Babban abin da ya haɗa mu shi ne Musulunci, shi ne abin da ya haɗa mu. In ba haka ba, yanzu a cikin masallacin nan muna da 'yan garuruwa daban-daban. Fara ji da kyau ko? Ɗaya kenan. Yarurruka daban-daban, abubuwa daban-daban, abubuwa daban-daban. Amma da yake Musulunci shi ne addini da ke haɗa kan al'umma baki ɗayansu, farkonsu da ƙarshensu, Musulunci ya haɗa mu. Kuma yanzu mana 'yan uwantaka ta Musulunci ita ce 'yan uwantaka da ta kowace. 'Yan uwantaka ta addinin Musulunci ita ce 'yan uwantaka ta ƙarshe. Don dubu babu 'yan uwantakar da ta kai ta jini ɗa da uba. Kun lura da kyau ko? Ɗa a wurin uba da kuma uba a wurin ɗa. Kana ganin akwai wata 'yan uwantaka ta jini da ta ɗar wannan? Babu ita. Amma dubi me Allah ta'ala ya ce ma annabi Nuh alaihi salatu wassalam,